Hausa na Murya Amurka ke muku magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 28 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa da sauran abokan arziki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To Maryam, an suma takaddama tsakanin kasashen da suka riga suka mallaki makaman nukiliya da waɗanda ba sa da ita, wanda kuma suke son haramta ta a duniya. Kwamitin tara asirai na Majalisar Dokokin Amurka ya shiga tarnaƙi bayan da ake ci gaba da matsin lamba akan shugabansa da cewa ya sauka saboda bayanan da ya sani da ba dukkan 'yan kwamitin suka sani ba game da katsalandan Rasha a cikin zaben Amurka. Sannan a can Rasha ɗin, wata kotu ta yanke hukuncin ɗaurin kwanaki akan madugun 'yan adawa saboda tarukan zanga-zanga da aka shirya a can ran Lahadi.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun kama wani ɗan boko haram da ya je leƙen asiri garin Maiduguri. Muna ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa ya yi da matashan. Bayan haka za ku ji cewa shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya bayyana gaban wani kwamitin bincike akan zargin ya sayi wata mota da 'yan hukumar kwastam suka kame. Muna kuma ɗauke da rahoto akan sa'insan da ke faruwa a jihar Adamawa dangane da bada belin tsohon gwamnan jihar Bala James Inglari da ke zaman gidan Kasu. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara tattaunawa akan yadda za a ba haramta wa ƙasashe dukkansu mallakar makaman nukiliya. To sai dai kuma ƙasashen da dama suna da nukiliya ɗin sun ce su ba su yarda da wannan matakin ba. Masu goyon bayan a haramta mallakar irin waɗannan makaman na ƙari dangi suna ganin cewa su makaman suna zaman barazana ga zaman lafiyar duniya, kuma suna da mummunan aibi idan aka amfani da su akan duniya. Ƙasashen duniya da fiye da 120 ne suka goyi bayan a ɗauki wannan mataki na haramta makaman. To amma a jiya Litinin, Amurka da Burtaniya da Faransa da ƙasashe kamar 20 wanda suna da waɗannan makamai sun koma gefe ɗaya, sun haɗa kai suna nuna adawa da wannan mataki. Su ma ƙasashen China da Rasha sun nuna rashin goyon bayansu ga wannan matakin haramtawa ɗin, ko da yake su ba sa ma cikin tattaunawa ta yanzu da ake yi a can Majalisar Ɗinkin Duniya. A halin yanzu kuma rahotanni daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce akwai yiwuwar wasu gawawwaki biyu da aka gano a can ƙasar na wasu jami'an bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kaɓace. Wani kakaki na gwamnatin Congo ɗin mai suna Lambert Mende shi ne yake gawa sashen Faransanci na nan gidan rediyon Murya Amurka cewa gawawwakin na Turawa jar fata ne wanda suka haɗa mace ɗaya da namiji ɗaya, kuma an gano su ne a cikin lardin Kasai da ke tsakiyar ita Congo Kinshasa. Ya ce ana kyautata zaton gawawwakin nan da ƙyar in ba na Michael Sharp da Zeta Catalan ne ba, wanda suka salwanta a ran 12 ga watan nan da muke ciki na Maris lokacin da suke gudanar da bincike akan batutuwan haƙƙin bil'adama da ake ce ana yi a cikin ƙasar. Gawa ta uku da aka gano ɗin ana jinta direbansu ne. Mende ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike akan wannan lamarin. Kwamitin tara asirai na Majalisar Ɗinkin Duniya na Majalisar Dokokin Amurka kai ya soke duk wasu taruka da aka shirya a yi a cikin wannan mako a daidai lokacin da shugaban kwamitin David Nunes yake ci gaba da yin fatali da kiran da ake ta yi mishi na cewa lalle sai ya sauka daga kan mukamin nasa, sannan kuma ya tsama hannunsa kwata-kwata ma daga binciken da ake yi na katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a cikin zaben shekarar 2016 na Amurka. Komai a galin nan na siyasa ne, kuma kana jin mutane suna ta yanke baɗi a kan abubuwa, amma duk siyasa ce a cewar shi Nunes a lokacin da yake mai da martani ga kalamin da takwaransa na jam'iyyar Democrat da suke kan wannan kwamitin, wato Adam Schiff ya yi, wanda ya neme shi da ya sauka daga kan kujerar tashi ta shugabancin kwamitin nasu. Duk wannan takaddama dai ta biyo ne bayan da shi Nunes ya gana da wasu ƙusoshin gwamnati a fadar shugaban Amurka ta White House, inda ya musu wani bayani wanda su 'yan kwamitin ba su da shi domin ba a yi musu shi ba. Nunes ya dada auka cikin rikici ne bayan zargin da yayi na cewa wai an yi leken shugaba Donald Trump da makarabansa a basu kuskure lokacin da hukumomin leken asirai ke mai da hankali kan wasu wurare. To muna ba ku labaran duniyar nan daga sashen wasan muryar Amurka a Washington. Wata kotu ta Rasha ta yanke hukuncin daurin kwanaki 15 har ma da tarar kimanin $350 akan madugoyin adawa kasar kuma mai yawan rubuce-rubuce Alexei Navalny bayan da aka same shi da laifin abinda su hukumomin Rasha din suka kira zanga-zangar haramun da ya gudanar kuma ya jagoranci a birnin Moscow. To amma Navalny ya musanta zargin nan na cewa gagarumin taron zanga-zangar da suka gudana a ranar Lahadin da ta wuce wanda aka ce shine taro mafi girma da baya da goyon gwamnatin Rasha da aka taba gudanarwa a cikin garin na haram ne. Sai dai kuma mai magana da yawan ita gwamnatin Rasha din Dmitry Peskov ya ce an baiwa su masu zanga-zangar zaɓin wurare har guda biyu na su je su gudanar da zanga-zangar tasu amma suka ƙi suka kwashi mutane zuwa wasu wurare na daban da ita hukuma ba ta yarda a yi zanga-zanga a cikinsu ba. Jamin ya bayyana masu zanga-zangar a matsayin shedanu kawai masu neman tada zaune tsaye. Lauyoyin Navalny sun ce za su ɗaukaka ƙarar wannan hukuncin da aka yanke mushi. To a ƙarshe al'ummar Afirka ta Kudu yau suna zaman makoki da kuma juyayi na rashin Ahmed Kathrada, ɗaya daga cikin jigogin yaƙi da aƙidar wariyar launin fata wanda kuma suka share shekara da shekaru a cikin kurkuku tare da tsohon shugaban ƙasar Nelson Mandela saboda dagar da suka ja da hukumomin Turawa jar fata da suka yi mulkin ƙasar a shekarun baya. Nishan Bolton, shugaban cibiyar Yoshi Ahmed Kathrada ɗin wanda suka ba da sanarwar rasuwar tashi a yau, ya ce mutuwar Jan Gwarzon a wata asibitin birnin Johannesburg babba asara ce ga jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar da kuma duk mayakan yaƙi da ƙidojin nurin wariya na wannan ƙasa. Shiri Ahmed Kathrada ɗin shekaru 87 a yau Talata ne Allah ya masa cikawa bayan wani aikin tiyata da aka yi inda aka yi ƙoƙarin a cire mishi wani ƙololin jini da ya tara a cikin ƙwaƙwalwarsa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya sun kama wani matashi dan Boko Haram wanda ƴan kungiyar mayakan masu tada zaune tsaye suka tura garin Maiduguri leken asiri. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya halarci wani taron manema labarai wanda aka yi akan kaman ya kuma hira da matashin. Ga Haruna Dauda.
Kai yaro mai sunanka?
Sunana Ali Mustafa.
Daga ina kake?
Daga Mate.
To mai sunan kauyen?
Sunan kauyen mu.
Me ka ga cikin Maiduguri?
Abin da ya kawo ni cikin Maiduguri, ina kauyen mu ne, ƴan Boko Haram suna dauka yara karemi karemi. Shine ni ma ban na so a dauke ni a sani a cikin abu. Na tara kayana ina son ƴan bargarin. Shine ina tafiya a hanya sai suna zuwa a moto. Sai sun gani wannan yaron na wannan mum ne ba, eh shine sai suka dauke ni suka tafi da ni jeji
na Boko Haram ne suka dauke ga suka kai gurin jeji.
Jeji na cikin guda na.
Kai shekara nawa tare da su?
Na shekara biyu da wani yaro.
Kai shekaran ka nawa ne da haifuwa?
Eh shekara na haifuwa, shekara na 17, ina neman 18.
To suka kai jeji me suka ce maka?
Suka ce mun za ka kashe mutane za mu kawo su. Sai suka je suka kawo mutane guda biyar. Suka ce mun in kashe su. Nake musu bara in ya kashe mutane nan ba. Sai suka ce mun in bara ka kashe ba kai ma za mu kashe ka. Suka ce mun ni ma ban da abin da na yi sai na kashe mutane.
Mutane biyar? Da ne ka kashe su?
Da bindiga na kashe su.
Su suka baka bindiga?
Eh suka bani bindiga.
Su suka yi harbin bindiga kenan?
Eh na yi harbin bindiga.
Su suka koya maka dama ka iya ne?
Su suka koya mun.
Watan ka nawa kace tare da su ko kuma shekara nawa?
Shekara na biyu. Ina kusan shekara uku.
To kana ƙauye suka kama ka a jeji ne kaka cikin Maiduguri?
Sune suka tura mu sun ce mu je mu duba Maiduguri ya yake. Suka tura mu uku suka tura sai muna zuwa sai na tambaye kuma sun tura mu Maiduguri ya za mu yi. Kashi suna samu muna kashe mutane suna ba za su ba mu abinci ba muna shan wahala ya za mu yi nake musu. Sai suka ce musu ba za mu koma ba kawai za mu je mu yi zama musu kake mu. Sai muna zuwa Mangono sai yaran sai. Ne zan yi sharuwa nake musu sai na yi sharuwa sai na kuma bunga yaran ba ina neman su ban same su ba sai
yan wanka din
sai ni ma na dawo wannan garin sai ina nema ina inje samu abinci inki sai inje in kwana a wajen bakasi
ba samu ku kana da ra'ayin Boko Haram
a ban da ra'ayin Boko yanzu mutum 13
ka kashe?
Eh, na kashe.
Mata da maza ko kuma dai maza?
Maza ne.
Ai, na ka kashe su a cikin Maiduguri ne ko kuma?
A cikin Maiduguri mutane goma a cikin Kalabal din na kashe. Hukun akwai wani gari Barsari ana ce masa, a gari ne na kashe.
Iyanka suna nan da rai?
Eh, suna nan da rai.
Suna wani gari?
Suna garin nan ne.
Cikin Maiduguri
ne? Eh, suna kam Bakasi.
Suna Bakasi kam?
Eh, suna Bakasi kam.
Yawa, an ce kamar kun zo ku sabo mu a cikin Maiduguri ko?
A'a, ba fara ma haka ba, kawai mu zo mu duba garin ya tura mu.
An zo ku duba garin?
Mu yaya garin yake? Sai safari na suka gaya mana ku je ku duba garin ya yake kamar na da ne ko garin babu ya canzu suka ke mana. Haka ne suka ke mana.
Ku da kuka zo ku ya kuka garin?
A, da muna zuwa ne yara biyurin sai na farso a bangona ina neman su ban same su wani kada yana dawo wannan dama ni ma na dawo ba dama ba ndara abin lokacin ma ya fita kai na a zukiya na lokacin da na bar wajen su ma ya fita zukiya na ina wajen Mamanur ne
kana bangare Mamanur ne
eh mutane Mamanur ne sun dauke ni chat quarter din na so abin nan ne Kalabalge
da Kalabalge ne
Kalabalge eh da abin nan cikon guda
to sun kun kashe mutane suna biyan ku ne akwai abin da suke ba ku ne
ba abinci ma wani lokaci ba za su ba mu ba
A gaida Haruna Dauda. Hukumar kula da shige da ficen kayayyaki ta Najeriya ta kama wata mota kirar Range Rover da hukumar ta ce ta shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Sarakici. Ko da yake dai shugaban ya ce da sunan majalisa aka sayi motar, amma jami'an custom sun ce an yi ma motar takardun bogi. Akan haka ne majalisar dattawan ta kafa wani kwamitin bincike. Ga ƙarin bayani daga Madina Dauda.
Shugaban majalisar dattawa Sanata Abubakar Bukola Saraki ya bayyana a gaban kwamitin da'a da sauraron koke-koken jama'a na majalisar dattawa inda ya kare kansa a batun shigowa da wata motar silke kirar Range Rover wanda aka kiyasta kudin ta ya kai naira miliyan 289 wanda aka yi mata takardun bogi. A nan Bukola Saraki ne yake wa kwamitin bayani.
I'm not an importer. At no time did I import any SUV Range Rover. As you know, these is a vehicle that is not a personal vehicle, a vehicle that was processed through the National Assembly.
Bukola Saraki yace ni ba mai shigo da motoci bane, ba abin da ya hada ni da wannan motar. Batu ne tsakanin majalisar kasa da masu sayar da motoci. Ko ba ni a wannan kujera na shugaban majalisa wanda duk Allah ya sa yake kan kujerar zai amfani da motar. Kwamitin ya gayyato misalan Rashitu wanda shine ya shigo da motoci daga kasashen waje.
We facilitated the supply of the vehicle to the National Assembly. There was never a time we sell vehicle to Dr. Bukola Saraki as a person or we deliver vehicle to Dr. Bukola Saraki.
Lada Shitu yace ban shigo da mota domin Bukola Saraki ba. Na shigo da motar wa majalisar kasa ne. A daidai lokacin da ake wannan hatsaniya, Sanata Barau Jibrin ya mayar da martani akan zargin cewa an kame motoci na alfarma da aka yi fasa kaurin su a gidansa har guda 18.
To ai babban abu shine ita demokradiya, ba wanda zai ce yafi kowa wato sanin abin da ya dace ai. Idan ka zo da abinka aka fada maka kan cewar wannan abin a gyara, ai ba wata matsala bace, sai a duba a zauna a daidaita lamari. Duk waɗannan abubuwa bai ma dace a zo ana magana akan waɗannan abubuwa ba yanzu. Abin da ya dace shine muna cikin tattalin arziki, muna cikin wani yanayi. Kamata mu haɗa kanmu gabaki ɗaya mu ga za mu taimaka wannan ƙasar. Amma a zo a zauna a dinga manganu wanda babu tushi. Misali, a bar abin da yake damun ƙasarmu mu je muna ta wani abu na daban. Ina ganin wannan ba daidai ba ne.
An bai wa kwamitin wa'adin makonni hudu domin ya kammala rahoto. Yanzu dai mutane sun sa ido su ga yadda binciken zai kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Babbar kotun jihar Adamawa da ke Yola ta bada belin tsohon gwamnan jihar Adamawa, barista Bala James Inglari, wanda aka yanke wa hukuncin zama gidan kaso na shekaru 5, amma ya yi kwanaki 21. An ba da belin sa ne bisa dalilan lalurar rashin lafiya da aka ce yake fama da ita, abinda kuma ya janyo sa'in sa yanzu haka. Ga Sanusi Adamu da ƙarin bayani.
Mai magana da yawun lauya mai kare tsohon gwamnan jihar Adamawa barista Bala James Gilari da kotu ta baiwa beli bayan zaman wakafin gidan yari na kwanaki 21 daga wa'adin shekara 5 barista Obed Wadzani ya fada wa taron manema labarai a cibiyar ƴan jaridu na Yola cewa sabanin martani da kwamishinan shari'a da kuma shugaban hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa da ke Yola biyo bayan bada belin tsohon gwamnan ya ce ba takardar bayanin rashin lafiyarsa ce kadai suka gabatar wajen neman belin gwamnan ba.
Wasikan da ake magana kai nan wasikan nan fa kawai ya zo ya ce Bala fa ba zai iya zo kotu ba domin bai ji dadi ba. Liktoci na prison da liktanci wanda suka ganshi a Furshina yace ya yarda da hujojin da muka kawo. Ba wai wasika na prison shine yasa Bala ya fita ko kuma Bala ya samu nasara a bail ba. Hujojin da muka kawo na aspoitoci daban-daban wanda kuma office na EFCC ba su iya sun karyata shi ba shine yasa ya samu bail.
Abinda ya shigewa ma'aikatar shari'ar duhu shine kwana ɗaya bayan ma'aikatar shari'a ta jihar Adamawa ta sami bayanai daga gidan yarin Yola da ke nuna tsohon gwamnan yana cikin koshin lafiya kuma yana zaune cikin kyakkyawar muhalli, sai ga wata wasika ta daban da ke nuna yana fama da tsananin rashin lafiya, inji barista Silas Sanga, kwamishinan shari'a na jihar Adamawa.
Na ɗaya aka ce hawan jini yake da shi, diabetes yake da shi. Diabetes ba ciwon da wai za a ce is infectious ba ko hawan jini. Na biyu kuma bai nuna cewan likitoci ba za su iya zuwa su same shi a prison ba. Takardun da ya kawo ya hada a application din shi ma likitan shi ne ya rubuta, so likitan ya je ya ganshi, so likitoci za su iya zuwa su dube shi a prison.
Jami'ar PDP ta jihar Adamawa wadda ta yi mulkin jihar na tsawon shekaru 16 kawo yanzu haka ƴaƴan jami'ar PDP uku ke zaman kaso na wa'adi mabambanta. A halin yanzu rudani da ya dabaibaye belin da kotu ta baiwa tsohon gwamna Bala James Gilari, shugaban jami'ar PDP a jihar Adamawa barista Abdulrahman Boboi ya ce lamarin yana kama da bita da kulli.
Dole ne irin kananan abubuwan nan a riga samun su, amma duk wani mutumin da yake gaba da kotu ai zargi sai abu ya tabbata. So don haka ni a matsayina na shugaban jami'a tana ba su goyon baya a dukkan tafiyan nan da ake fatan cewa mun hakikance ba su yi kome don su cutar da kasan nan ba. Amma da yake ana karkashin ana kotu, to mun dauka in suna da wani hujja da yafi hujjojin da ake da shi sai su gabatar.
Kawo lokacin da nake hada wannan rahoton babu tabbas ko kotun ta umurci hukumar gidan yarin Yola ta saki tsohon gwamnan saboda shi ma ɗaya daga cikin lauyoyi da ke kare shi barista Obed Wadzani. Da na tambaye shi ko yanzu haka yana gidansa, ga abin da ya ce da ni.
Abin da zan faɗa, kotu ta ba Bala beli kuma Bala yana beli.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A nan agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata mun gabatar muku da wani sabon shirin da ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar babban bankin duniya ke shirin gudanarwa domin farfado da madatsun ruwa da ke a arewacin Najeriya don inganta harkar noman rani a yankin, inda ma'aikacin ma'aikatar ruwa ta tarayya injiniya Muhammad Sani Bala ya yi mana bayani dalla-dalla game da shirin a tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori, wanda har yi mana bayanin fitar da wani sabon ofishi na musamman da aka yi a jihar Kano da zai aiwatar da shirin mai suna Trimen. Haka kuma injiniya Muhammad ya yi mana bayani kan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin babban bankin duniya da ma'aikatar ruwa ta tarayya kan fara aikin gyaran madatsun ruwa guda uku da ke a jihohin Jigawa, Kano da kuma Sokoto. Kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku ci gaban wannan tattaunawar, sai a gyara zama.
Bisa al'ada abin da sai tsarin kungiyoyi irin su bankin duniya da makamantansu in sun zo da tsari sukan wato fito da shi ne cewa na shekara biyu ne ko uku ko biyar ko goma ko kuma kafin ya kare ko kuma bayan ya kare za ma iya sabuntawa. Sannan tun da farko sukan cewa wato sun yi kasafi na cewa wannan wa'adi da za a yi wannan aiki an keɓe misali dala miliyan kaza. Ba mu sani ba wannan yana wannan tsarin naku na Trimin yana da wato wa'adi ne, sannan kuma nawa aka keɓe wa aiki daga nan zuwa wa'adin da zai kare din.
wa'adin da minista ya shar'anta musu shine wato wannan gwaji ne, wannan trimming da ake yanzu gwaji ne a waɗannan river basin guda uku da na gaya maka. An yi alkawari da tare da World Bank cewa za a yi kusan shekara bakwai. A cikin shekara bakwai nan da za a yi wannan aiki, za a yi wato nazarin iya gurgudan yawan aikin da ake bukata na a gyara su. Ba karamin aiki bane wannan, dole a nemi ƙwararru da injiniyoyi da suka saba wannan aiki, a tsaya a kididdige keke da keke. Shin siminti buhu nawa, hanya kilomita nawa za a gyara, kuma gudanar ruwa kilomita nawa ne, makwararar ruwa kilomita, duk sai an kididdige wannan an lissafe su. Kana a zo a karantar da manoma, a yi hada musu kungiyoyinsu, a koya musu yadda ake aje lissafe-lissafe na account, nawa ya shigo, nawa ya fita, mai aka yi da shi, nawa aka samu jiya, yau nawa aka samu gobe, nawa muke nema, da irin wannan. Duk sai an gama wannan aiki, kana aima manoma handover. Wannan ana fatan zai ci cikin wannan, za a iya gama wannan aiki a cikin waɗannan shekaru guda bakwai. Idan Allah ya sa aka ci nasara, to za a sake zama kuma da gwamnati tare da World Bank a gani ya za a faɗaɗa zuwa gaba bayan shekara bakwai. Yanzu an yi kamar shekara biyu da wani abu.
Batun kuɗi ba?
Batun kuɗi, bankin duniya ya kawo dala miliyan 495 da ɗan wani abu, ke kuma gwamnatin tarayya za ki kawo kusan dala miliyan 8 da wani abu haka, lura a kai insha Allah. Dala miliyan 40 da wani abu.
Kamar wannan taron da naga kuna yi da sauran masu ruwa da tsaki, kamar na gyaran wasu, wani daftari ne da ya shafi kamar dokoki ne haka, shi ma kuma na lura cewa yana daga cikin wani bangare na sharaɗin wannan aiki. Yanzu yaya kuka tsara shi wannan daftari, sannan kuma ya ake so ya zama misali doka ne, zama ko kuma a daftari ne kawai na ka'idocin aiki misali?
Daga cikin yarjejeniyar da aka yi tsakanin Bankin Duniya da gwamnatin tarayya shine wato haɓaka ƙungiyoyin manoman da za su karɓi wannan ma'aikata, waɗannan ma'aikatu na noman rani. To a ƙoƙarin yin wato harɗa kansu, Bankin Duniya suka lura cewa akwai inda gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗan yi gyara a cikin al'amarin dokokin da ya shafi ƙungiyoyin manoma. To an ita Bankin Duniya ta taimaka tare da ƙwararrunta da suka saba da wannan aiki a ƙasashen duniya daban-daban, waɗanda aka jaraba irin wannan aiki kuma aka samu nasara, sun zo da wannan daftari a cikin watan Nuwamba da ya ƙare na shekarar nan da ta wuce. An taro a Kano, an yi wannan taro a Sokoto, an yi shi a Abuja, an duba daftarin waɗansu da suke amfani da irin waɗannan ayyukan noman rani a wasu ƙasashe, an yi gyare-gyare. To wancan Kano an tafi da wato gudunmawa da manoma suka bada da project manajojin waɗannan river based irrigation schemes kenan da ake cewa ma'aikatan noman rani. An rubuta yanzu, an je an sake dubawa, an sake gyaran waɗannan gudunmawa, shawarwari da suka bada an sake gyara. Yanzu mun dawo musu da wannan takardu su duba su gani gyare-gyaren da suka ce a yi, shawarwarin da suka bada a Nuwamba, shin da gaske yanzu an fiddo wannan takardu a haka, an rubuta waɗannan shawarwari kamar da suka bada, koko akwai sauran gyara da kurakurai. Saboda daga nan gaba aka yi, za a kai wa ministan ruwa na tarayya, shi kuma da shi da jami'an shi su duba, idan suka ga yayi daga nan kuma sai majalisar ƙasa insha Allah.
Injiniya Muhammad Sani Bala na ma'aikatar ruwa ta Najeriya kenan a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari kan shirin inganta harkokin noman rani a arewacin Najeriya da ma'aikatar ruwa ƙarƙashin tallafin Babban Bankin Duniya ke shirin gudanarwa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji ta bakin manoman da ake sa ran wannan shiri zai taimakawa da kuma yadda suke ganin shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gume da ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Za mu fara sakonin namu ne da wannan sako da ke cewa Allah sa gwajin makamai da sojojin Najeriya ke yi a dajin Sambisa, kwalliya ta biya kuɗin sabulu, daga Ukasha Abdulsalam Koko. Sako daga wana cewa assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Muna jajintawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar sankarau a jihar mu ta Sokoto. Allah ya ji kansu da rahama. Waɗanda kuma suke a asibiti, Allah ya ba su lafiya. Sakon haɗin gwiwa daga Muntar Dan Ma'azu Baban Khalifa da Idris da kuma Ibrahim Jikokin Kande, gidan mai kware a jihar Sokoto. sako na gaba da cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan bukin ranar ruwa ta duniya da aka kammala, ganin cewa mu mutanen Yauri muna fama da tsananin matsalar ruwa da ta dade tana addaban mu. Yauri babban gari ne mai dadaddin tarihi, duk da haka bamu da ingantaccen ruwan sha, duk da cewar kogin kwara ya ratso ta cikin garin mu. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yauri da Malam Ango malamin makaranta Yauri. Sako na gaba na cewa hakika barkewar cutar sankarau a jihohin Zamfara, Sokoto, Kano, Niger da ma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ba karamin abin takeici bane. Da fatan hukumomin lafiyar Najeriya za su tashi tsaye domin magance wannan cutar. Daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar talaka reshin jihar Filato. Sai kuma wannan sako dake cewa salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Hakika gwamnatin kasa ta Najeriya inda zaki taimaka wa talakan kasar ki, to wannan lokaci ne ya kamata a ce an taimake shi. Yanzu ta kai ana saida kwanon masara naira 400, kwanon shinkafa kuma naira 800. A irin wannan lokaci ne abinci yake neman gagaran gidan talakawa. Ya kamata gwamnati ta taimaka wa talakawa da abinci. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wannan sako na cewa samarwa matasa aikin yi shi ya kamace gwamnatin Najeriya ta yi don ganin sun samu ci gaban kansu. Sako daga Safara'u Mama Abul Khairi Almajirawa Malufashi. Sako na gaba na cewa gwamnoni da sauran jagororin jama'a ya kamata ku yi koyi da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Al-Rufa'i wajen rubuta ma shugaban kasa Muhammadu Buhari wasikar hannunka mai sanda ko ta gyara kayanka, domin duk wanda zai rubuta wa shugaba irin wannan wasika to shine jikakken masoyin shugaba Buhari na gaskiya da gaskiya. Nima insha Allah nan ba da jimawa ba zan aike ma shugaba Muhammadu Buhari ta wasikar ta gyara kayanka. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sako na karshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace shekaru biyu cif cif da za ɗan gwamnatin canji a Najeriya, ko talakawa sun ga canji da suke muradi kuwa? Lokacin aunawa da tantancewa na nan zuwa. Allah dai ya bamu tsawon rai domin bambancewa tsakanin ɗanduma da kabewa.
A gaida Baba Yakubu, kafin mu yi sallama da ku ga Ali Mustafa ya dawo da takaitattun labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara kokarin tattaunawa akan yadda za a iya haramta duk ƙasashen duniya nan mallakar makaman nukiliya, to amma masu makaman sun ce ba su yarda da matakin ba. Wanda ke goyon bayan haramta mallakar irin waɗannan makaman ƙare dangin na ganin cewa suna zaman barazana ga zaman lafiyar duniya, kuma suna da mummunan aibi idan aka yi amfani da su. To amma ƙasashe irin su Amurka, Burtaniya, Faransa da wasu kamar 20 da suke da makaman sun ce ba su yarda a yi hakan ba, ko ma China da Rasha duk da cewa ba sa cikin tattaunawa su ma sun ce ba su yarda ba. A halin yanzu kuma rahotanni daga Congo Kinshasa sun ce akwai yiwuwar wasu gawawwaki biyu da aka gano a ƙasar nan su jami'an binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ne. Wani kakakin gwamnatin Congo ɗin ya ce ana kyautata zaton gawawwakin ƙila na Michael Sharp da zai da Katalin ne, mutane da suka ɓace ta ran 12 ga watan nan da muke ciki. Sannan kwamitin tara asiri na Majalisar Dokokin Amurka kuma ya soke duk tarukan da ya shirya a cikin wannan mako a daidai lokacin da ake ta matsa shi shugaban kwamitin, wato David Nunes, cewa sai ya sauka daga kan mukaminsa saboda hannun da yake da shi ko kuma ake zarge yana da shi a binciken da ake na zargin Rasha da katsalandan a zaben shekarar 2016 da aka yi.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yayin da damuna ke gabatowa, yau muna son mu ji shin kun shiryawa damuna bana, sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin Aliyu Mustafa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Linus Remkus, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.